muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dalol da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari Aune ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari
jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau 15 ga watan Satumba shekarar 2019 ministan makamashi a Saudiya yace har-haren jirage mara matuka da mayakan Houthi suka kai akan matatun man fetur din kasar na Amurka guda biyu sun yi sanadiyar rage adadin man da kasar ke fitarwa wani hoton bidiyo da wani da ba kwararre bane ya dauka ya nuna yadda wuta take ci amma zuwa tsakiyar rana an ga hayaki ya turnike sararin samaniya Hukumomin Saudiya sun ce babu wanda ya rasa ransa ko ya ji rauni daga har-haren.
Sarrafa al-mutahaddis ar-rasmi bismi quwwat al-tahaluf. Tahaluf da'm ash-shar'iyyah fi al-Yaman.
Gidan talabijin din kasar ta Saudiya kenan yake sanar da cewa an shawo kan wutar da ta tashi a matatun man. Tunda dai kakakin mayakan Houthi kanar Yahya Sari ya tabbatar da cewa su suka kai waɗannan har-hare. Yana mai cewa za su ci gaba da kai ire-iren su idan dakarun da Saudiya ke jagoranta suka ci gaba da kai musu hari a yankunan su. To halin da ake ciki sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya zargi Iran da jagorantar kai waɗannan harare a kan ƙasar ta Saudiya. Sai dai Pompeo ya tsame hannun Yemen a harin yana mai cewa kuma mun Tehran ne ke da alaki. Duk da cewa mayakan na Houthi sun dauki alakin kai harin, sakataren harkokin wajen na Amurka ya shiga shafin sa na Twitter ya wallafa cewa babu shaidar da zata nuna cewa hararen daga Yemen ne. Pompeo ya kuma yi kira ga kasashen duniya da su fito fili su Allah wade da waɗannan da wato da wannan danyen aiki da Iran ta yi. Ƙungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta OIC za ta gudanar da wani taron gaggawa a yau Lahadi domin tattaunawa kan shirin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu na haɗe wasu yankunan yammacin kogin Jordan da yankunan Isra'ilan. A ranar Laraba ƙungiyar ta wallafa a shafinta na Twitter cewa Mambobinta 57 za su gudanar da taron wanda Saudiya ta nemi a yi shi a birnin Jeddah. A jiya Asabar ministan harkokin wajen Turkiya ya ce kungiyar ta OIC za ta tattauna kan aniyar Prime Minister Netanyahu da wato ta haɗe tsaunukan Jordan da wasu yankunan 'yan kamawuri zauna a yammacin kogin Jordan da yankunan Yahudawa. Tunda kungiyar neman 'yancin Falastinawa ta PLO ta mai da martanin cewa Haɗe yankunan da na Isra'ila zai taushe duk wata kafar yankurin sasanta rikicin da ke tsakanin su da Yahudawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga Zimbabwe na cewa mutane kalilan ne suka halarci wajen taron bankwana da gawar tsohon shugaban kasar Robert Mugabe wanda aka yi a filin wasanni a Harare. Bayanai sun yi nuni da cewa kashi ɗaya cikin uku na filin wasa masu halartar taron suka cika. Filin da ke daukan mutum 60,000 shaidu sun bayyana cewa taron bai armashi ba ko kadan idan aka kwatanta da dimbin mutanen da suka cika filin wasan Makil a lokacin da za a rantsar da mutumin da ya amfani da dakarun kasar yake da stawa Mugabe Murabus daga mukaminsa shekaru biyu da suka gabata Happy Marufu dan kasar ta Zimbabwe ne ya kuma fadi dalilin da yasa ya ki zuwa wajen wannan taro
I should be doing something else or sometimes even relaxing with my family
Yace na gwammace na je ne yi wani abu kamar na zauna wato na zauna a gida tare da iyali na maimakon zuwa wajen wannan taro. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce an kashe dan Osama bin Laden mutumin da ya kafa kungiyar Al-Qaeda a wani samaman yaki da ta'addanci da Amurka ta kai a yankunan Afghanistan da Pakistan. Wata sanarwa da fadar ta fitar ta yi nuni da cewa kisan Hamza bin Laden ba wai za ta tauye wa kungiyar samun jagora da mutumin da suke ganin na da alaka da babansa ne kadai ba har ma da hana kungiyar gudanar da wasu aikace-aikacenta. A yan watannin baya wasu kafofin yada labarai sun ruwaito cewa an kashe Hamza bin Laden shekaru biyu da suka gabata, amma gwamnatin shugaba Trump bata tabbatar da hakan ba sai a jiya Asabar. Ana tunanin ya mutu yana da shekarun da suka haura 30. Kasar Pakistan ta ce an kashe mata sojoji hudu sannan an jikkata wani na biyar a lokacin da wasu 'yan ta'adda daga yankin Afghanistan suka bude wuta a wasu wurare biyu. Daya daga cikin harin wanda shi ya fi muni ya auku ne a gundumar da ake kira Dir, inda dakarun kasar na Pakistan suke aikin gina wata katanga. Sannan wata kafar yada labaran kasar ta Pakistan ta ruwaito cewa wasu tsageru sun kashe mata wani soja yayin da suke aikin sintiri.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin Nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa da ku a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi mutanen da ke da bukata ta musamman. Ni ne Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin Nakasa wannan mako ya sauka a jihar Adamawa domin duba halin da nakasassu ke ciki a wannan yanki na tarayyar Najeriya, musamman abin da ya shafi zamantakewa da sauran jama'a da ma irin kulawar da hukumomi ke bayarwa wannan rukuni na al'umma. Wakilin muryar Amurka Ayola Ibrahim Abdulaziz ya shirya wata tantaunawar musamman da ta hada wasu shugabannin nakasassu a zaure guda.
Kuma Allah cikin ikonsa wanda mu tattauna da su uso shine ko kuma jagori ne a kungiyoyin da shafi harkokin nakasassu a Najeriya, domin hannun dama na akwai
Comrade Alhassan Ibrahim Ganye.
Na san ka da mukami a kungiyar masu bukata na musamman kwance nakasassu ne.
Ni ne jami'in hudda da jama'a na kasa na hadaddiyar kungiyar masu bukata na musamman.
To ya sunan kungiyar taku?
Jonah Pete.
John.
Joint National Association of Persons with Disabilities.
A Najeriya kenan,
a Najeriya.
To bayan shi kuma akwai wani shi mai kai shi dai kusan bai taba musan ta kan cewa ya da larura ba, so tare zaka tada wani sai ya nema sai ce a shi ma yana ciki. Ina tare da
Aliyu Muhammad Tukur.
Malam Aliyu, wani abun burgewa da shi shine ya daga cikin waɗanda suka yi tunanin kafa yana aikin jarida, kuma ya hasa kafa wata kafar sadarwa ta gidan radio ta yanar gizo ake kira online, da ake kira Bin Kola Online. Malam Aliyu, ya gajiya?
To alhamdulillah Ibrahim Abdulaziz.
To wani zai mamaki da cewa kamar yadda na faɗa, kuma na ji ma ka da wani mukami ma a kungiyar masu bukata ta musamman hukumar da kasu a jihar Adamawa.
Ni ne organizing secretary na Adamawa Disabled Forum.
To bari in soma da Malam Alhassan, kamar yadda na faɗa, wai me ake nufi ne idan na ce Nakasa ba kasawa ba?
To alal haƙiƙa Nakasa ba kasawa, wato duk rintsi duk cikin yanayin da Allah ya halitta ka, ka samu kanka a ciki sai ka tashi kai aiki tukuru don kaga ka zama wani abu wanda zaka dogara da kanka ba tare da ka dogara da wani ko da gwamnati ba. Idan dai zaka yi haka, to ka nuna cewa Nakasa ba kasawa ba.
Wani ke yi mamaki kan cewa akwai zaka tada akwai mabarata. Wani ce mabaratan nan fa akwai masu lafiya ma mabarata, akwai kuma waɗanda ke da lura da san su, wai haka ne?
Haka yake, akwai lafiyayyu waɗanda in ka dan bi mutum da gudu zai taka diga nan har numan a guje, amma zaka ga zuciyan shi ta nakasa ya shiga bara.
dan haka abun a zuciya yake
wai
ba tabo ne larura
ba ba tabo na larura
to mallam Aliyu kafin mu shiga cikin shirin gargaɗin ba in dawo gare ka idan ka duba kan cewa kamar yadda ya faɗa zaka tada wasu na da larura duk da haka kamar misali kai yanzu duk da halin da kake ci bai hana ka ka tashi ka nema ba bari mu koma baya zaka yi tuna wasu ra'a da kai domin dogaro da kai domin ya zama abun misali ga wasu
eto a ka san shi tunda Allah ya tashe ni a haka na tsinci kaina gugurmaya domin in kare mutuncin kaina kuma in yi dogaro da kaina ban sa kasa a gwiwa ba ni ayyukan da masu kafa za su yi ni ina ga nayi fiye da su domin aikin da nayi wanda zan ce don in dogaro da kaina wanda na wahala da shi shine nayi kira a kiran nan da nayi kuwa na makera ina daukar babur na tafi jeji nayi kwana uku a jeji daga ni sai doya da gatari zan je na sari itace a jeji zan sassake kota na fitar da na fatanya na gatari da kotan wasu irin harbaka gudu na maharba dinan da sauransu to kaga mai kaba
kira kai kuma me
to bayan kira nayi sana'a da dama nayi zama birkila nayi gini nayi tonan sakawe nayi noma ayyuka suna nan da dama nayi kasuwanci wanda har yanzu kasuwanci ma yana zuciya na ban tsaya nan ba nayi kiwo bazan taba manta ba na taba barin gidan mu shekara ɗaya na tafi naje nayi kiwo a wani kauye ta gefen Kamaru can iyaye na sun yi ta nema na basu sani ba sai dai kawai
don na san shi wani mai sarari tunda ba gane yake ba watakila zai ce a na kasar nan tayi watakila aina ne na kasar taka
na kasa ta kafar dama ce kafar dama ta shanye ba ta aiki sanadiyar kuma allura ne tun ina yaro aka bata allura kai akan jijiya shine da mun wannan al'amari bazan iya tafiya nan da kilomita 1 da kafa ba
to yanzu gashi har ma cikin ikon Allah har ka samu nasarar da har kana ga cikin da aka kafa wannan kafa ta yinkon online da san su haka da man can kai aikin jarida ko sha'awar ta ne don na san kai kasuwanci da wahala kamar da kafa na san har yan kunni ka saida
to ai aikin jarida ni na tsinci dami ne kawai a kale ban karanta shi ba ban kuma san yadda ake yin shi ba amma wani lokaci da yake a ƙarshen sana'a da nan shine gadi wani lokaci ina gadi ka san mai gadi zai kasance yana tare da radio a kunnen shi to daga cikin abinda nake saurare a filin gadi na ina dan ji ana dan wasu shirye-shirye sai nace to kai kaga shirye-shiryen da ake yi nan fa ka duba wani lokaci in na koma gida shi nake yi kuma watakila masu harbiyan su ake suke wannan amma wani lokaci zan kai musu ziyara to sanadiyan ziyara da
na haka shiga
yauwa
na san ban san kai yake mana dadi ne domin akwai inda zamu taho wani zai ji irin baiwa da Allah ya maka aikin jarida na sauya murya ko makamantan su haka na san aha a ko nema kira da ake maka kuma ba ma yaran ka bane zamu da ban kuma ga mallam Alhassan
ka kema a baya wani gugurmaya aka yi
gaskiya ni gugurmayan karatu ne ne
amma tunda ma wanne kasa ne tare kai ina so shi mai sararo ya sani
matsalan idanu ne da ni
matsala aka samu ko kuwa haka ta fi ka
a ba haka aka yi ne ba don ina makaranta ina SS3 kafin na samu wannan matsala da na samu kuma sai na tafi makarantar da ake kira special school a Jada nan ne na je na koyi braille da typing da computer da sauransu dai daga nan da na kammala na tafi university a nan ne na ci gaba da gugurmayan ilimi har na kai ga matakin da nake a yanzu
na ji dadi domin abin da sanin maka ne shimfiɗa shi kansa mai sauraro ya san kan cewa ba wai irin kamar da aka ce na kasa ba kasawa ba dukkanin ku nan masu abin yi ne kuma in boko na nan taba an yi karatu sannan kuma akwai iyali
akwai iyali
kuma ana taba aiki
ana taba
ya ana aikin gwamnati koko
to ana lallabawa da rayuwar da baki
to lalle kuwa to wani batu da zamu tabo kaman a kasashe da aka ci gaba aka tadda rayuwar masu bukata ta musamman ko kuma shi ne kasasu kamar yadda aka dai fi sani kan cewa akan kula da su akan tallafa musu a kasashe da ke tasa irin Najeriya da ma wasu kasashe na Afirka kusan ba haka lamar yake ba ya lamar yake ne a kasar ka Najeriya wanda kene maka kakin daga cikin kungiyoyin masu bukata ta musamman a Najeriya
to alal hakika matsalar za a ce a Najeriya na farko su shugabanni ba su daukan masu bukata na musamman da muhimmanci ana daukan su kaman wani abu ne haka idan ka hada kanka da shi kaman wani za ga kaman wani laifi mutun yayi ubangiji Allah ya dauke shi mai da shi yana da nakasa ko wani abu to zaka ga gwamnati kuma dokokin da ita da kanta za ta yi ba za ta bi ba domin tana tunani akwai dawainiyan da za ta daura wa kanta idan ta hada kanta da masu bukata ta musamman
kaman wannan dokoki ne da take
kuma ta yanzu kaga a Najeriya ba kabilan da za su sai ta kai nakasassu yawa a Najeriya domin akwai nakasassu sama da miliyan 25 a Najeriya
kididdigan ku ta tabbatar da haka
wannan ya tabbatar da haka kuma ko gwamnati ta san da wannan wanda har ya kai ga akai kokari akai kudirin kare haƙƙin masu bukata ta musamman wanda shi shugaban kasa ya sa wa hannu amma rashin sanin muhimmancin wannan da gwamnati ba ta yi ba shi yasa sai akai buris da wannan ma'aikatan ba a yin komai akai don ana tunani kaman idan yau an ce za a aiwatar da shi ita gwamnati za ta wahala gwamnati za ta fitar da kudi kuma wayannan nakasassun a bar su su zo su yi bara da naira 10 naira 20 a ba su shikenan ba tare da an yi tunanin su ma akwai abin da za a iya za su iya yi wurin taimakawa al'umma
da masararo nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji cigaban wannan tantaunawa a madadin wakilin muryar Amurka a jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz da bakin shirin na kasa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai anjima
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka hoye ba ku jama ha tambaya nike da ku jama ha tambaya nike
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da kowa shirin domin iyali na yau alhamis 12 ga watan satumba shekara ta 2019 Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Al'ummar garin Shimfiɗa na jihar Katsina sun shiga halin ni'iya sakamakon garkuwa da iyalansu da 'yan bindiga suka yi. Shirin domin iyali ya zanta da waɗansu da wannan lamari ya shafa, waɗanda za mu sanya sunayensu bisa dalilan tsaro. Ga abin da wannan malami ke cewa.
Akwai ya ta ciki na akwai amince na da ga ke na fito da ni. Shi kan shi aka ga ta bawa ta ne shi an dauki iyalin su ma kan shi daya. Yara gida biyar nashi akwai kananan yara yanzu haka magana da ake jiya matan suna ba ka ba ni akwai yaro ma da bai da lafiya yana kan hannun sa mun dai haka ya fice da shi kan cikin ruwa ruwan sama da ke tsara ta cikin shi suna nan dai kumbare
to Alhaji fara mu bayani tun daga farko yadda aka dauke waɗannan iyalai naka
aja sai ya dukkan ne farko al'amarin nan yanda ya kai ranar Lahadi ne abin ya faru da karfin shida kuma karfi motoci na mun an kasuwa sun tafi gida daga Bidiya zuwa Shimfiɗa motoci kantoci gida hudu suka je to da yake da ma'aikin da gurbi suna haɗuwa da ma'aikata sai a tsara a tantan da hanya dai babu cewa kullum ana tarewa ƴan ta'adda da su yake dai to karshe dai rana aka tafi kuma an yi ruwan sama motoci suna kan karewa hanyar ma ta yi lokacin da aka tafi rana ta riga ta kasa shi lokacin wannan ƴan ta'adda suna ne sun kwanta mu shi ne fa ana zuwa wajen ka bude mafi wuta karfi aka halbe wasu mun take yanke ne sun kashe mutum aiki ta a hanya sun halbe daya suka ci gaba da basu wuta ma'aikatan su ya suka halbe ya halbe su da abin ya ga gare su bi amma kuma sun yi ƙoƙari ne ma Allah to da shi har suka zo suka ga ƙarfin su suka gudu aka bar mata suka yi a mota suka zo suka tashi matan awon da suka halaka da fili suka aje su gudu suka ɗauki awon da ke da sauran lafiya suka kora suka tafi da wajen mai ta 30 da wani abu 40 da wani abu da yake cikin ne wasu cikin daren suka ɗan kauki Allah ya fi da cikin suka tafi da mace 28 da kara manyan mata 18 ƙananan yara guda 10-11 to ƙarshe dai yau suna da kwana 17 amma bayan haka an samu lokacin da aka yi sasanci shi gwamna ya je aka yi zama aka yi sasanci yanzu magana da ake ji zai din nan shi gwamna makari ya yi iya ƙoƙari kuma gaskiya an ci nasara saboda abin da ke faruwa jiya an tura musu da akwai mutanen su a wanda ke bi an kai musu kuma suka ba mu guda 7 a kai musu suka ba mu 10
ya
sanin ku banda iyalanku nan da waɗannan mahara ke rike da su suna rike da waɗansu daga waɗansu wurare ya sanin ku
kare kuwa akwai mutanen mallama a yanzu haka akwai na cije ne sai auki akwai na ruma kuma duk suna kai cikin daji hannu su akwai na wurma da sauransu a an so wace
wace ne sashen Hausa Murtala Faruk Sanyina ya kuma yi hira da waɗansu magidanta da suka je fadar gwamnatin jihar Katsina inda aka karbi rukunin farko na waɗanda ɗan bindigan suka saka ga abin da ɗaya daga cikin su ke cewa
to iyalena wanda ke daga ciki akwai matata Maryam akwai kuma dana baba Ahmed akwai kuma kanwashi mai mashi Husna akwai kuma kananta Inusa shi ma Inusa akwai kaunashi Yasmin suna can tare su biyar yau kwanan su 16 tun ranar Lahadin da barayi suka ma sojoji ambush sama hanya akwai ranar da muka taba magana da su maharan da suka dauke suka tafi da su da ta bada waya ta suka kira ni na daga suka ce mani mataka tana hannun maharan da suka dauke ta ga hannun sojoji saboda haka tun daga hannun sojoji muka dauke ta sai ka ba mu naira miliyan 150 tace musu to ni ban ma san naira miliyan 150 ba yanda suke a ƙarshe nace ku bani ita suka bani ita muka yi magana da ita nace musu sai ya hakuri cikin yanayin da Allah ya jefa su ana nan wata rana muna nan bayan kwana bakwai mun yi wannan magana wani ya zo mu da labarin cewa mutanen nan waɗanda aka yi kinafin din su aka tafi da su an fara kashe wasu daga nan sai na sake magana da wannan mutum maharan nan nake tambayarsa ya wannan bayani na mai yake cewa matan ku ba ku san su tunda ba ku san su mun mai da su bayin mu saboda haka tunda ba ku ba mu kudi suna na hannun mu to daga ranar da akai abin dai da karfin Allah da karfin gwamnati muka dauko magana nan muka zo mu kawo ta karamin shugaban karamar hukumar jibiya shugaban karamar hukumar jibiya ya dauko ta ya zo ya kawo ta ga mai girma gwamna tun dai daga ranar nan daga mai girma gwamna zuwa abin da bai kasa suna nan suna ba da kokari kuma mun ga alama insha Allah akwai nasara cikin al'amarin nan di yanda zuciya ta tayi mana radadi ko wani abu ba na iya cin abinci ko wani abu in na tuna yara na ba zan iya ci ba dole nake hakura in yi hakuri na san Allah ne doran bawan sa a rayuwata ni abinda naji in har gwamnati bata sa ba hannunta daga cikin wannan lamari ko ta hanyar sasanci ko ta hanyar gwamnati ta karbo musu to sai dai ba mamaki ka san rayuwa daga Allah take in mun yi ban kwana da su to haka Allah ya aiko ranar gobe kiyama za mu haɗu da su ni dai bana da wannan
na sanyin na ya kuma hira da ɗaya daga cikin matan da aka yi garkuwa da su wadda ta bayyana irin akuba da maharan suka gasa musu
sun zo sun tara hanya ne da suka tara hanya an taho da motocin ma'aikata da mu suka tare suka yi ta halbi to an ana halbi dama sai aka ce mata su kwakwanta sai muka kwakwanta cikin mota ashe wasu duk sun tittire suna ta halbi to ma'aikatan sai suka ce tsere duk da maza suka ce suka zo suka isko mu cikin mota sun ma halwa ta mata cikin mota sai suka isko mata ne suka ce kowa ya hito duk ku hito tunda mata ne ba mu kashe ku hito da muka yi hito sai suka tattara mu suka yi yamma da mu suka buga mu manyan waya suka ce mata ne ya za su yi da su sai suka ce kar ku kashe su ku taho da su suka yi yamma da mu suna ta haya da mu wata tsohuwa ta gaza ta ce ba ta iya taya suka halbe ta suka yi ta haya da mu suka ce kawai ai da yan shahada ne sai mu kuma sai muka ce mu yan hawara ne dan muna tsoron kamar kar su kashe mu suka ce ai yan shahada ne muka ce yan hawara muka yi ta ƙarya da muka je can suka je can dumburin ni da yake na zama dumburin aka yi ta bincike sai aka gano sunana can dumburin aka ce ai akwai yar shahara tana nan wurin aka haɗu sunana aka haɗu komai aka zo aka ce ina nake na ce da ni suka ce ki ashe mu na haka ta yar shahara take ina yar shahara ko ki gwada mu ko mu halibe nan na ko gwada musu shikenan suka ce to ba mu kashe ku amma mazan ku su bada miliyan 10 ba mu hidda ku daga nan ba mu hidda ku sai dai mu bar ku nan wurin ku zama bayi muna nan dai muna ta'addu'a muka kyale su zo su halba bindigogi su halba mu bindigogi muna nan dai su zo su kira mu su ce a ba mu ake mijin take da kuɗi in baki ki su ba mu kashi su ba mu kashi cikin kin kuka su kashe ki mu kyale muka hakuri haka suka kai da mu mu je su ruwa ta kuma nan ciki da mu da jarare ruwa ba mu kashi mu kwanta cikin ruwa kwanan mu 16 da in so haya ta waye su ba da wata shinkafa a dawa da gishiri a ba kowa ya watsa ba mai karcin komi sai kuma da malice kuma su ba da a watsa kuma kowa ya watsa yara kadai suke yan ma da rana in sun dawa suna ba yan yaran mu in suna kuka amma ba su ba mu.
To ya da za a sako ku ya suka ce muku da za a sako
ku? Kiran mu suka suka ce ina an shaida muka ce ga mu suka zazzaba sai suka ce to kashe ku zani. Ku kuma an ga ku tsaya nan in lokacin ku yayi to in kuma an hidda ku ku dai ku taimake kashe ku za ai. Ku taimake haka kawai suka sani mu gare da suka taho. Kada suka kama din mun suka gama din mun sai na kashe ku zani zani sai suka ce a jawo babura. Suka zo mu ga babura suka ta gudu da mu.
Kamar ku nawa ne aka kama?
Mu 18 yaro 11 mu 29.
To yanzu mutun nawa aka sako?
Mu 10 aka sako yaro 1.
Ina sauran su
suna can mata 8 yaro 10.
Amma dukkan su wanda aka kama bayan wannan tsohuwar ba wanda aka kashe?
Eh gaskiya duk wadanda aka taida mu ba aka kashe ko guda ba wanda ne muka ci wannan da ba sai dai nan bus hanya an kashe wasu ba mu sani da cikin mota saboda mun ga wata mace kwanci cikin mota.
A bayanin da suke kun ji suna magana kamar sarrancin da aka yi da gwamnati?
Eh sun gai sun ce mamu gwamnati ta ji tsoro an kira su masariya kira su ya ce za a yi shiri. To kun yi arziki an shaida in an yi shiri za ku hita in kun ba a yi shiri ba ku hita amma an yi shiri in Allah da kowa gidanta za ta koma. Kowa gidanta za ta koma kuma duk wanda ya zo sai mu addu'a domin Allah kuma abinda muka ji daɗin shi da suka je ba wanda suka yi mako ni ba da suka yi ba suka ce sun ce duk wanda ya je ya ce mamu wani abu mu je mu gaya ma manyan mu suka ce duk wanda aka yi mata magana mu gaya ma manyan mu wallahi haka suka ce mamu in ba wani yaro ba dan iska nan da ya tai ya bigi wanga ya zagi wanga duka cikin su mun ba wanda kananan ma duk wanda ya zo sai addu'a wani ma da ya je dumbar ya so mu kwayoyi ya ce mu ba yaran mu so mu magunguna ka yaran amma daga in ba nan dan auta ba wanda ya kwanta ta mun wallahi sai su manya in sun zo sun ba mu kashi.
To Allah kyauta abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji karin bayanan mazauna garin Shimfiɗa da kuma hirar da shirin yayi da gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari. Kafin nan a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyina da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Deodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe mu
kuma da shandala asal za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.
Thank you.